Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Baba Yakubu Makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 15 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ga abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfil Hashim ne cikin jaban Ukraine sun ce sojojin Russia sun harba makamai a Talari akan wata anguwa a birnin Kyiv. Yayin da tawagogin Russia da Ukraine din suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba. Wasu ƴan bindiga dake da makamai sun kashe akalla mutane 8 da suke jiban ruwa a wani gari dake arewacin Burkina Faso a biyar Litinin, inji magajin garin birnin. Lamarin da ya kai adadin mutane da aka kashe a rikicin kwanaki uku a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum 30. Kana hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ma wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai sun faɗa a jiya Litinin cewa mutane 161 a ƙasar Yemen ka iya fadawa cikin yunwa a cikin watanni shidan ƙarshen wannan shekarar 2022, adadin da ya dinka sau biyar.
To kanan labarin kenan aka saurara. Bayan da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta tsawaita yajin aikinta, ɗalibai na cewa
ya matukar sani cikin bakin ciki zai kara sa karatun tsawo.
Kuma ga wannan yajin aiki da aka fara, lallai kuwa bana sa tsammanin zan gama makaranta a wannan shekara.
A bangaren tsaro kuwa, wasu iyaye ne a Maiduguri ke begen ganin an saki ƴaƴansu da ke tsare shekara da shekaru bisa zargin suna da alaka da kungiyar Boko Haram.
ƴaƴan mutum da aka kama su ba mu ji labarin su ba, sai ana ce mana wai suna nan, wai suna nan. Muna roƙon Allah ya taimake mu, gwannan nan ya mana ya wuce mana gaba, ya suko mana ƴaƴa. Yau shekara mu 10 muna fama abu daya.
Bayan rahotannin da muke ɗauke da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiyar. A jiya Litinin, jami'an Ukraine sun ce sojojin Russia sun harba makaman artillery akan wata anguwar birnin Kyiv. Yayin da tawagogin Russia da na Ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba. Tattaunawar wacce ke gudana ta hanyar sadarwar hoton bidiyo a maimakon makwabciya ƙasar Belarus kamar yadda aka saba a baya, an dakatar da ita ne tsawon wuni guda, amma za a ci gaba da zama a yau Talata. Wakilin Ukraine a tattaunawar Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ana ci gaba da tuntuɓar juna, amma dai da kamar wuya. Ya kyauta zaton samun nasara a ranar Lahadi, yana mai cewa Russia tana sauraren mu da kunni na basira. Kana sun fara bayani masu gamsarwa. Jama'a a Kyiv sun ce an kashe akalla mutum guda a wani ɓarin wuta da aka kai akan wani bene mai hawa tara da mutane ke zaune a ciki a wata gunduma da ke arewacin birnin. Sun ce dakarun Russia sun kuma kai farmaki a wata ma'aikatar ƙera jiragen sama da ya tada babbar gobara. A hali da ake ce kuma, babban jami'in kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya tabbatar da kungiyar za ta ƙara takunkumai a zagaye na hudu akan Russia sabili da mamayar da ta kai wa Ukraine. Da yake jawabi a wani rangadi da yake yi a babban birnin yankin Macedonia ta Arewa a jiya Litinin, babban jami'in diplomasiyyar EU ya zargi Moscow da auna fararen hula a yakin da take yi da Ukraine. Yana mai cewa sama da fararen hula 2,400 ne suka riga suka mutu a birnin Mariupol kadai bai tashar jirgin ruwa. Yakin Putin ba batun Rasha kadai ba ne, lamari ne da ya shafi tsaro da zaman lafiyar nahiyar mu ta Turai. Yakin ya shafi dukkanin mu, inji Borrell. Ya kara da cewa sabbin takunkuman za su auna masana'antun Rasha da suka hada da ta karafe da ta gawayin kol da makamashi. Haka zalika za su shafi shiga da kuma samun gurbi a kasuwannin kuɗi na ƙasa da ƙasa. Wannan matakin zai zama babban lahani ga ƙarfin tattalin arziki da kayan aiki da Kremlin ke dogara a kai tana kai mamaya. Kana tana amfani da kuɗaɗen wurin tallafawa yaƙi, inji Borrell. Sai dai kuma bai wani ƙarin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƴan bindiga ɗauke da makamai sun kashe akalla mutane 8 da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin Burkina Faso a jiya Litinin, inji magajin garin. Lamarin da ya kai adadin mutanen da aka kashe a rikicin kwanaki ukun a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum 30. an kai hari na jiya ne a garin Arbinda a cikin lardin Sum, wanda ya shafa ma da munanan hare-haren kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da kungiyoyin Al-Qaida da IS da ta kwashe shekaru tana neman kwace ikon yankin da kasashen Burkina Faso da Mali da Niger suka haɗe. Magajin garin birnin Brema Warim ya faɗa wa Reuters cewa 'yan ta'addan sun ce suna auna hasumiya a jiyar ruwa da famfuna a cikin 'yan makonnin nan a wata sabuwar dabarar da suka ɗauka. A wani hari na daban kuma a arewacin Burkina Faso, an kashe akalla mutum 15 ciki har da jami'an tsaro 13 a cikin lardin Namatinga a ranar Lahadi, a cewar hukumomin tsaro. A ranar Asabar ba an kashe mutum 9 a wani tashin hankali a wata ma'aikatar haƙar zinari da ba ta da izini a lardin Udalan, a cewar jami'an tsaro.
An jima kaɗan ba zai sake dawo da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda malaman jami'o'i ke cike da basu wato ke cewa ba su da wani zaɓi illa su ci gaba da yajin aikin da suka fara tun ranar 14 ga watan Fabrairun da ta gabata, da neman gwamnati ta biya musu buƙatunsu musamman a ɓangaren albashi da sauran wasu haƙoƙinsu. Ɗaliban da jami'o'in wato lamarin ya shafa na cewa sun shiga damuwa ainin kan makomar karatunsu. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurra'uf na ɗauke da rahoto.
Da safiyar ranar Litinin ne labarin tsawaita yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato ASU ta fara tun cikin watan Fabrairun ya mamaye kafafen yaɗa labarai, inda ƙungiyar ta ce ta ƙara tsawon makonni 8 ne don yi wa gwamnatin ƙasar gargaɗi saboda ba ta bai wa ƙungiyar wani zaɓi ba illa ɗaukan irin wannan matakin. Mataimakin shugaban ƙungiyar ASU a matakin ƙasa wato Chris Pewana ya bayyana cewa tun farkon fara yajin aikin a watan Fabrairun ba su tsaya da ranar janye shi ba, kuma wannan ya zo ne a matsayin cigaba da yajin aikin su na baya. Dan ya zuwa yanzu gwamnati ta gaza biya mata bukatunta da aka cimma yarjejeniya a kai. Yana mai cewa ASU ba ta janye yajin aiki idan ba a cimma wata kwakwarar matsaya tsakaninta da gwamnati ba.
There was actually no plan to call off a strike, and it was the resumption of a suspended action. So we don't call off strike when issues are still pending. And so what our union did was after the next meeting, and we collectively resolved to roll over the strike for another 2 months.
A wani bangare kuwa malami a bangaren tsangayar koyar da nazarin sha'anin mulki a Jami'ar Bayero dake jihar Kano, Dr. Saidu Dukawa, ya ce
to wallahi ba ma jin daji ko kada, muna daukan duk daliban mu kaman ƴaƴanmu, har wanda ma bai auren fari ba in dai yana koyarwa to yana jin ƴaƴan wato ƴaƴansa ne yake koyarwa, saboda haka gaba ɗaya ba ma jin daji, amma ba mu da yadda za in banda wannan yajin aikin. Gwamnati ba ta sauraron kowane yare, kuma duk wata shawara da wani zai kawo za ki tarar, ko dai ba ta kan doka ko kuma za ta iya haifar da matsalar da tafi ta yajin aiki. Shi yasa muke haƙuri da yajin aikin har sai an saurare mu, an fahimci abin da muke nufi.
Kowane yanayi ne ɗaliban da yajin aikin ya shafa ke ciki, dai ga wasu da bayani.
Sunana Usman Abubakar, ɗalibi mai karanta harkar likita a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Wannan yajin aiki da ya kamata a janye da suka ƙara wata biyu a kai ya matukar sani cikin bakin ciki, saboda wannan yajin aikin da suka ƙara na wata biyu zai ƙara sa karatun tsawo, sannan kuma gashi nan muna zaune a gida ba abun yi. Irin wannan wani lokacin ya kan iya sa wasu su je su shiga cikin wasu harkoki da bai dace ba.
Sunana Takatsambo, ni ɗaliba ce daga nan Bayero University na Kano, ina kuma aji na ƙarshe. Daman shiri na kama wannan yajin aikin shi ne na rubuta jarabawa na semester na farko, daga nan kuma na fara rubuta project ina, wanda daman ina son samanin a shekarar nan zan gama makaranta a kuma je bautan kasa. Amma kuma da wannan yajin aiki da aka fara, lallai kuwa bana sa samanin zan gama makaranta a wannan shekarar.
Sunana Hamza Abdulsalam Ibrahim, ɗalibi ne daga nan Jami'a Usman Danfodiyo. A gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya tabbare mana fannin karatu. Kaman yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama a maimakon shekara 4, yanzu ana neman shekara na 5 kenan. Yanzu bayan an shiga nan an bada wata 1, yanzu ba mu san kawo mu san sauka ba, an waye gari ana expecting za a janye yajin aikin nan. Yanzu an kuma an ƙara postponing ne shi zuwa tsawon mako 8. A gaskiya wannan abu ya tuma na tuwa kwariya sosai.
Dan ana iya tunawa a ranar 14 ga watan Fabrairu ne kungiyar ASU ta fara yajin aikin gargadi ga gwamnatin Najeriya don neman a biya mata bukatunta. Duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya da ma'aikatar kwadago dake kula da tattaunawa tsakanin kungiyar ASU da gwamnati ya ci tara. Lima Abdulrauf Mari Amerika daga Abuja Najeriya.
To a gaida Halima Abdurrauf har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin majalisar dinkin duniya da dama da wasu kungiyoyin kasa da kasa masu aikin jin kai sun faɗa a jiya Litinin cewa mutane 161 a kasar Yemen da yaki ya daidaita ka iya fadawa yunwa a cikin watanni shidan karshen shekarar 2022 adadin da ya ninka sau biyar. Wannan kashedi na cikin wani rahoto ne da wani shirin samar da abinci na IPC a takaice ya fitar kafin shirya taron gidauniya na shekara da Majalisar Dinkin Duniya za ta dauki nauyinsa a ranar Laraba. IPC wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a Yemen da ke samun tallafi daga kungiyar tarayyar Turai da hukumomin rayuwar kasashe masu tasowa ta USAID da UKAID. Shirin na bibiya da kuma shirya samar da abinci a yankuna da ke fama da yaƙe-yaƙe. Rahoton ya nuna mawuyacin hali da ake ciki a matalauciyar ƙasar Larabawan wadda ta fada a cikin yakin basasa a shekarar 2014 lokacin da ƙungiyar 'yan tawayen Houthi ta ƙasar Yemen mai samun goyon bayan Iran ta kwace ikon babban birnin ƙasar Sana'a da wani bangare mai girma na arewacin ƙasar, lamarin da ya tilasta gwamnati tserewa zuwa kudanci kada daga bisani ta zarce zuwa Saudi Arabia. A ƙarshe, ofishin jakadancin Afghanistan a Amurka da wasu ƙananan ofisoshin jakadancinta guda biyu za su daina aiki daga ranar 23 ga wannan watan Maris a cewar 'yan diflomasiyyar Afghanistan ɗin. Jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka sun gana da jami'an diflomasiyyar Afghanistan suka shaida musu abin da suka kira rufewa da aka yi bisa ƙa'ida a kan ofisoshin jakadancin Afghanistan guda uku. Wannan matakin na zuwa ne watanni 7 bayan da tsohuwar gwamnatin Afghanistan ta fadi a Kabul da kuma watanni da dama da aka kwashe ana takaddama akan gudanarwa da diplomasiya a Washington. A ƙarƙashin shirin rufewan, sashen kula da ofishin jakadancin ƙasashen ƙetare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka shine zai ɗauki nauyin kariya da kuma adana ofishin jakadancin a Washington da kuma wasu ofisoshin jakadancin a New York da Los Angeles.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to daga batun ilimi sai batun tsaro, inda a Najeriya yanzu haka ana da mata da yara fiye da 25,000 da suka rasa masu ɗaukar ɗawainiyar su, lamarin da ke jefa su cikin halin ƙaƙanuka a cikin shekaru 12 da aka yi ana fama da rikicin Boko Haram a jihar Borno. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Yanzu haka ana da mata fiye da 25,000 da suka rasa mazaje ko kuwa 'ya'yansu da suke ɗaukan ɗawainiyarsu, wanda rashin su ya sa cikin wani halin kakanika yi. Fiye da shekaru 12 kenan da soma wannan rikici na 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram aka kame iyalan waɗannan mutane wanda aka ce an kai su barikin soja da ke cikin garin Maiduguri amma ba su san makoman nasu ba. Ko shige a 'yan watanni ne jami'an sojan Najeriya ta saki wasu mutane fiye da 3,000 wanda waɗannan matan sun samu nasu fiye da 400 a ciki. Wannan lamari da ya sa waɗannan mata kafa wata gidauniya mai zaman kanta da kuma fikafikan dawo da iyalin nasu. Wannan hakan ma ya sa suka keɓe 14 ga watan Maris ɗin kowane shekara a matsayin ranar wannan fafutuka.
Sunana Comrade Hajja Gana Suleiman. Har yanzu muna kan roka, har yanzu bamu ga 'ya'yanmu ba. Mun ba su mun faɗa musu, mun faɗa musu, faɗa mana inda 'ya'yanmu suke, ko a raye ko ba raye, su gaya mana. Mun yi ta rokansu har yanzu shiru, ba wani bayani. Mun ga su wanda aka babbari menene, wanda aka bari din ba wanda suka kai shekara 19 ba, wanda shekara 4 zuwa kasa shine suka sake. Amma mu 'ya'yanmu da suka dade har yanzu bamu gan su ba.
To sun ga muku 'ya'yanku suna nan raye ko ba sa raye?
Har yanzu ba su yi responding ba.
To yanzu kaman shekarun su nawa kamin?
Sun kai shekara 10 nawa kan ma 2011 ne. Wa'yansu ma sun rasu iyaye, wa'yansu hawan jini, wa'yansu ba sa gani dan kuka.
Sunana Hiu Walter. Sanda Alhaji Umar, babanta da Alhaji Umar kafin kafinta. Ya je kafinta kuka a bakinta akwai aji ne. Shakaran ta tara
aka kama
shi. Yawwa.
Kuma har yanzu
ba. Har yanzu bai fita ba. Wai ana nan amma ba mu gani ba. Bai komai ba.
Hadiza komai na Allah daga bayan kwatas na fito.
Ya'yan mutun da aka kama su ba mu ji labarin su ba. Sai ana ce mana wai suna nan muna roƙon Allah ya taimake mu gonnan nan ya mana ya wuce mana gaba ya sako mana yaya yau shekara mu 10 muna fama abu daya
na tabbai gidon ne shugaban Alamin Foundation wanda ake kira Haji Hamsatu Alamin ko ne irin hali ne waɗannan mata ke ciki a yanzu
har yanzu dai kaman yadda muke din haka ne amma kuma dai alhamdulillah zance akwai ci gaba an samu ci gaba dan ko koda a ciki baya bayan nan daga shekaran bare da muka yi wannan abun zuwa yanzu zance mun samu haɗin kai sosai daga wurin sojojin Najeriya inda a yau zan iya gaya maka cewa cikin shekara ɗaya da rabi sojojin Najeriya sun saki adadin mutane fiye da 3,000 a nan cikin garin Maiduguri a cikin 3,000 nan da aka saka kuma mu mun samu wayanda muke nema wajen 450 so saboda haka an samu ci gaba sosai kuma a wajen zamantakewa zance shi ma mun samu ci gaba
duk kokarin da ne idan din ta bakin sojojin Najeriya game da makon waɗannan iyalan wanda sun ki cewa uban da cewa shekara shekaru wannan mata suna fafutukan Haruna Dauda Biyu Maryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda Biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM A nan Washington DC agogo na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai
saka mai wuya
ina na Alhaji Murtala Sani Shankati sha'anin tsaro ga wannan lokaci ya bambanta bisa ga wancan lokaci na baya idan wancan lokaci kasuwannin mu duka rufe suke hanyar muwa baka isa idan aka ce yanzu karfe 2:30 na rana ba ka baro guso kace zaka zo shinkafa baka isa ba amma yanzu gaskiya karfe 6 na yamma karfe 7:00 karfe 10 har abin da ya kai 12 ma za ka samu suna cewa jami'an tsaron mu suna dan kokari kuma wannan dan shiri da aka yi na sasanci gurgudu ya hida ana cikin wani hali amma mu muna da sauki
sura na Hajji ya kula an kai talaka bu da tai idan baka kyautata mu talaka ba karka yi tunanin zaka nemi talaka alƙawalin nan za a kula da lafiyar mu sannan tsaron mu shi an tsaron in muna tsare muna gidajen mu kaga lafiya lawa shi ke sai ba yanzu ba mu da ikon noma wallahi ina da babban gona da buhu 100 na masara buhu 70 na wake na rance da Allah ya shekara ta biyu mar ban nome ta ba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri fulna tsaka mai waya wanda yau zai shiga jihar Zamfara ne jihar da take ta fama da sace-sacen mutane musamman yan makaranta a kwanakin nan da muka fito to abin tambaya shine me yasa ta jihar Zamfara nan kam take sauran gabo wajen fuskantar wannan matsala din ya maganar zargin da aka dade ana yi na cewa akwai alaka tsakanin wasu shugabannin jihar musamman sarakunan gargajiya da su masu sace-sacen nan kuma cece kucin da ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu da wacce ta gabata inda kowace take dora wa ɗaya laifin cewa laifinta ne aka shiga halin da aka shiga yana da wani hujja ba hansa sannan shi gwamna mai ci yanzu ya ce shi ya san kosuwa suke wato cin da wannan ta'asa amma an san kosuwa ne din to ya faɗe su idan bai faɗe su ba wataƙila za mu ji a cikin wannan shiri na farko da za mu fara kawo muku na muhawala ta musamman da wakilin Musa Nimalin Fashe shirya mana a tsakanin rigan yan siyasa guda biyu na jihar Zamfara din wanda ba ta da bata lokaci ba zan basanin ya gabatar muku da su sani bismillah
to akwai honorable Aliyu Abubakar MC tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe a nan jihar Zamfara a karkashin jam'iyyar APC sai kuma honorable Sani Abdullahi Shinkafi wanda yake kili ne a kwamitin tsaro a nan jihar Zamfara jama'a barkanku da zuwa
barka kare
wannan al'amari ba sai mun yi dogon bayani ba da an yi batun tsaro a Najeriya babban al'amari da ma kamar yadda shimfiɗa ya taho kowa ya san shi sai dai misali shi daga inda za mu fara mataho gaba ki da a 'yan kwanakin baya na abubuwa sun faru a jihohi da ke makotaka da Zamfara, ya hada da Zamfara. A nan ne ma shi mai girma gwamna yake ya san masu hannu cikin matsalar rashin tsaro da kuma satar mutane a nan cikin jihar. To amma fa bai ci gaba da yin bayanin ko su wane ne ba. Me za ka ce game da wannan? Honorable Sani Shinkafi.
Wannan matsala ta tsaro da ta'addadi arkin Najeriya, musamman arewa maso yamma, ko arewa maso yamma musamman ita jihar Zamfara, abu ne wanda ba yau ya faru ba. Wannan abu ga dadde ne da shi mai girma gwamnan jihar Zamfara na yanzu Dr. Bello Muhammad Matawallan Muradu. Wannan matsala ta tsaro ta yi katutu cikin wannan jiha tun yanzu kusan shekara cikin ta 6-7. To bisa ga haka shi gwamna ya kafa kwamitin da za a samu ƙarshen wannan matsaloli na ta'addanci da satar jama'a da kashe rayukan mutane da ƙona garuruwa da sauransu, wanda an yi bincike an ba shi musan duk waɗanda tun inda aka fito waɗanda suka assasa wannan matsaloli, wanda ya shafi jami'an tsaro, 'yan siyasa, sarakuna, sarakunan fawa da masu da babura da dai sauransu. Abu ne mai tarago da yawa. Saboda haka, kamar lokacin da ta ji shi mai girma gwamna ya magana, ba magana ce kawai ya yi ba don yana mai mulki ko na. Akwai jami'an tsaro, akwai abin da ake ce ma intelligence gathering. Akwai intelligence gathering wanda tattara sakamakon tsaro.
Bayanan sirri kenan ko?
Bayanan sirri. Shi gwamna matsayin shi na shugaban majalisar tsaro na jiha, ko waɗanda jami'an tsaro suna ba shi sakamako da sarakuna. An san waɗanda ke aikin nan gwargwado, kuma akwai waɗanda ake zargi. Saboda haka, ga manzo yadda muka tattara wannan bayanai ga wannan wanda yake da kusan shahi 600 da wani abu, da mai girma gwamna ya aiwatar da wannan rahoto, yana mai tabbata maka da 'yan siyasa da sarakuna da jami'an tsaro da sauransu duk wanda suke da hannun ciki, billahi la ilaha illallah, da sun shiga taitayin shi.
Jama'a mai sa bai aiwatar ba?
An kaddamar da abin da ake ce ma Commission of Inquiry, wanda wani tsohon joji ne a Jihar Katsina, tsohon alƙalai na Katsina shi ne Chief Judge, to shi ne a chairman na wannan panel. Lokacin da aka zo a kaddamar da wannan panel, sai ga matsala ta wannan COVID-19. To lokacin suka ɗaga zama ba a fara zama ba. Idan har suka zo za su yi maybe suka kai ƙarshe za su yi zama, to duniya za su san waɗanda suka hana Zamfara zama lafiya.
To bari sai ga Honorable Aliyu Abubakar, MC na jam'iyyar APC. Honorable Aliyu, ka ji bayanai da kuma tambayar da na yi cewa mai girma gwamnan jihar Zamfara ya ce ya san masu hannu cikin matsalar tsaro da jihar take fama da shi, amma daga nan bai sake wani bayani ba. Kai ko me za ka ce?
To, Haji Sani, mu 'yan siyasa ne, kuma ba ma iya yin siyasan nan sai al'ummar jihar Zamfara suna zaune lafiya. Duk wani shugaba da yake tunanin zai iya yin shugabanci ko jagoranci na al'umma a halin da al'ummar jihar Zamfara suke ciki a yanzu, to kusan kamar in ce baya da tunani ko kuma baya da imani. Halin da al'umma suke ciki yanzu, mu abin da ya kamata mu yi shi ne mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu yi abin da ya kamata domin a taimaki jihar Zamfara. Abin da ake nufi da shugabanci, idan ka gaji shugabanci a hannun wani, kada ka lalace ka tsaya kullum kana faɗin ka gaji matsala kaza da kaza. An baka shugabancin nan ne domin ana ma kyakkyawan zaton kana iya maganin matsala. To ka aje maganar zarge-zarge ka tunkari abin da ke gabanka. Maganar da Abdullahi Shinkafe ya yi yau shekara ɗaya da kafa wannan kwamiti ƙarƙashin jagorancin tsohon Speto Janar na 'yan sandan Najeriya, shi Abdullahi Shinkafin nan da ke magana yanzu memba ne a wannan kwamiti. Ni da kake magana da ni yanzu ina cikin waɗanda kwamitin nan suka gayyata na gurfana a gaban kwamitin nan, muka tattauna da su. Kuma daga cikin tattaunawa da muka yi da su, na fahimci cewa manufar kafa kwamitin daban, abinda kuma ake nufi a yi daban. Amma cikin kyawun Allah, saboda da su dukansu membobin kwamitin da shi kanshi wanda ya kafa kwamitin mai girma gwamna, duka a wannan lokaci ba su ma fahimci halin da jihar Zamfara take ciki ba, ba su kuma fahimci menene wannan matsalar ya take. To
To amma alhamdulillah a matsayinmu na ƴan jam'iyyar adawa wanda ake tunanin cewa ana son a yi amfani da wannan matsala ta tsaro domin a ci mutunci ko zarafin ƴan adawa muka je cikin gidan gwamnati muka gabata gaban kwamitin da muka ba da shaida kwamitin nan ya yawo kananan hukumomi 14 a cikin jihar Zamfara ya gana da sarakuna ya gana da malamai kuma ya hada rahotonsa ya kawo mai girma gwamna yau tsawon shekara guda to sai ka tambaye su idan har da gaske ake yi ana son a yi maganin matsalar nan kuma har an gano cewa akwai wasu mutane ɗaiɗaikun al'umma da suke taimaka ma ƴan bindigar nan wani Allah ɗan siyasa ne ko jami'in ƴan sanda ko jami'in soja to abin da ya kamata a fito fili a yi ma al'ummar jihar Zamfara bayani na abin da rahoton nan ya kusa sannan kuma mai girma gwamna ya gaggauta aiwatar da wannan rahoto ta hanyar da ya dace akan doka da oda kada ka mance idan sun san dama ba za su iya aiwatar da irin wannan rahoto ba to babu dalilin da zai sa a kashe makudan nerorin miliyon nerori akan membobin kwamitin nan kuma membobin kwamitin nan su bata lokacinsu su yi wannan aiki a ce yau tsawon shekara daya babu wani bayani da aka yi ma al'ummar jihar Zamfara wanda zai sa su gamsu cewa lallai mai girma gwamna da gaske yake yi yana son ya maganin wannan matsalar amma ka ji da karshe ake an mai da wannan rahoton wannan kwamiti zuwa ga commission of inquiry
to yanzu a ganin ka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a nan Zamfara kuma ina so kafa hujja kwakwara
na'am wannan matsalar tsaro a matsayinmu na musulmai masu imani na farko za mu ta'allaka ta da cewa wata masiba ce Allah ta'ala ya saukar mana kuma a matsayinmu na musulmai duk lokacin da masiba ta sauka to sai mu koma ma Allah subhanahu wataala hakikanin koma mu gyara taronmu da Allah mu gyara taronmu da ƴan uwa da makwabta mu gyara taronmu da al'umma a cikin shugabancin da ake yi ma al'umma ya zama da akwai adalci na biyu idan aka samu jinsin al'umma da suke aikata wannan ne to a aikata musu hukunci kamar yadda suka aikata
tambayar da na yi wa malam honorable Aliyu ita ce zan yi maka wato cewa a ganinka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a Zamfara kuma ina son duk abin da zaka bada ka bada wata hujja kwarara da za su mara abin da ka faɗi baya
kamar yadda na yi bayani alai sani matsalolin tsaro ne kamar yadda na yi can bibi da farko ba gwamna mai ci yanzu a saka shi ba shi honorable Ali MC akwai wani gari ake ce mai kizara a cikin ramin hukumar mulki da take shi inda yake mulki akwai rana guda da aka kashe mutum 86 suna sala asuba in gari ko lokacin yana kira na karamar hukumar mulki ta zaɓi akwai rana guda da aka zo aka kashe mutane bawa ganga dan jibga kuncin kalgo ɗan waran da duka cikin inda yake ba ya ce kama na karamar hukumar mulki na tsaki akwai ranar da aka zo aka shiga cikin garin tsaki aka yi atakin rassarki ba aka ce wasu rassarki wurin nan ba da san wanda bandi matsalar tsaro wanda ya so ya assasa ta ko ya allaka ta da matawalle to bai yi makai ne adalci ko mai gwamnatin jihar Zamfara adalci bai yi ma al'umma jihar Zamfara adalci ba kuma bai sa tsoron Allah cika al'amarin shi ba maganar matsalar tsaro ba maganar siyasa ba ce ba maganar addini ba ce ba maganar ban wani bangare ba ne maganar tsaro idan ta zo ya kamata duk wani bambance-bambance a aje a zo a ceci al'umma
to a gaishe ku malamai to malaman ba su karɓi ainihin tambayar da shi sani ya musu ba game da ko suwaye bayan wannan rashin tsaron na Zamfara watakila a shiri na gaba za su bayyana mana sannan shin gwamnatin jihar Zamfara tana biyan kuɗin diya ko kuɗin fansa ga mutanen da suke satar yara 'yan makaranta da sauransu sai a dakace shiri mai zuwa domin jin wannan bayanai ɗin yanzu kan a madadin su bakin namu Aliyu Abubakar MK da kuma Sani Abdullahi Shinkafi da kuma musamman shi wanda ya shirya wannan mawara Sani Mulfashi da Grace Alheri Abdu da ta haɗa mini shirin ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To madalla masu raro anan muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaddan zamu da muku da wani sabon shirin da zai yi muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin yan kasa da hukuma. Kafin mu sallama na mi muna mika sakon taya murna ga ango Mahmud Ahmed da aka fi sani da babba da amaryarsa Fatima Isa mai shanu wanda za ta daura auren su ranar Asabar dinnan mai zuwa da karfe 10 na safe a sabon birni dake Sokoto. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya daye ba. Yanzu a madadin Baba Yakubu mai kirkita na gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Nisar Fil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai an ji madahantsi. Assalamu alaikum.